أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان هكا بركة مدسة دواء وانا مسلا شيء ميتار بركة نالك محمد انتبه لكي غرمي دبري ايو شرند قدو قوات الرمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو ايد تجيب جودة شرند تقر وانكما شيئي لدى يرمكو بير قوات الغمى ميلادية تدبو بيدة بقوي التفسير سورة يونس كابو مشكا اوين نظام فترة ايو اقوي سنر وادا تنبوي لكما سنر وادا زاما فكتن لك شكين تنبوي ما سجن بي يوالا اخذو هالنبي وانا ينا شوا بطن ينا ازمي ينا الولا سيجك والوايا وچي مسا باب خوبي abinda ake bukata dai kada kai ganganci wajen yin haka din, dan ba bisa ganganci bane wannan babu komai. Sannan kuma yake cewa mutum yana da wasuwasi akan al'amari na addinin sa, ya in yayi alwala sai ya ji kamar ba yi ba. Maganin wasuwasi shine kada kai aiki da shi. Duk sanda kake cikin wasuwasi kai da ka fahimci cewa kai mutum ne mai yawan wasuwasi, to duk abinda zuciyarka ta kulla maka na wannan wasuwasin kai wasi da shi. Ka ɗauka kamar babu shi, wannan shi zai magance maka wasuwasi insha Allah. Wannan kuma yana cewa mai hukuncin sallah a masallacin da boka ko ɗan duba ya buge gina, sallah a cikinsa ta yi, shi kuma ba ya da lada ko na sisin kwabo masallaci a matsayin masallaci. Wannan kuma ya ce bana in Allah ya yarda yana cikin niyyata aikin hajji. To yana tunanin Allah ya kai su lafiya ya gaba aikin hajjinsa, zamansa da zai yi kafin baro garin gari mai tsarki, me ya kamata ya yawan da yi don biyan bukatunsa na duniya da lahira, da wa'azi a Makka ko yawan nafila ko yawan da azumi. Abinda Ibn Taymiyyah yake cewa maganar da malamai suka fi rinjayarwa ga wanda yake ba mazauni ba, ga wanda yake ba mazauni ba shine dawasi, tunda shine ita ce damar da baya da ita in har ya baro can ko cike nan ta yake masa sabanin nafilu. Nafilu ko ina zaka iya yin, kuma nafila a gidanka ta bila da sama da kai ta masallaci. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al maktuba. To amma dawafi wata ibada ce ba za ta yiwu ba sai a garin Makka, da shi yasa aka ce wanda yake al'afaki ba dan garin ba, ibadar da ta fi masa falala ita ce dawafi. Saboda haka zai yau yi dawafi, a yayin da yake dawafi kuma zai shigar da bukatunsa na duniya da lahira. Wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu ansa kenan. Daga nan sai sanarwa dangane da bukatar da aka gabatar a kwanakin baya ta janareto da ake bukata a firijin a masallacin juma'a da ake sallah, cewa janaretor da suke da shi shekara wajen biyar yanzu ya fara ba su matsala, suna bara samu wani bawan Allah ya taimaka ba. To da ikon Allah an samu wani na annabi ya taimaka musu da janareta, shi ne malam Adamu Musawa Chamber a Barista, ya taimaka musu da janareta mai 300 kV. Allah ya biya shi, Allah ya taimaka mizanin sa 3000. To cikin taimako da ake samu ga Islamic Documentation Center ta Margari Malam Jafar Mahmud Adam, Allah ya ji sansa da rahmatsa, yan uwa suna ci gaba da taimakawa ta hanyar malam Fatanda, an wani ya turo da 5,000, wani ma ya turo da 1,000 ta hannunsa, sannan Women Teachers College ko kuma sun turo da 2,000, sannan akwai wata mata da suke kada a faɗi sunanta daga university ta ke ta Maiduguri ta turo da 20,000, sannan Muslim staff to abin da Oceanic Bank kuma sun turo da 31,000. wanda total ya kama 59 wanda waɗannan kudade a yanzu an tura su zuwa ga committee da suke handle din wannan taimako da ake karba. Allah ya saka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ayyuka na su a mizanin ladan su daga wakiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن
Allah madaukakin sarki, kamar yadda muka fara karantawa a jiya, yana magana akan waɗanda suke halattawa kansu ko su haramtawa kansu abinda bai Allah bai halatta musu ba ko bai haramta musu ba, haka nan kawai da molanka da kundinka ba tare da wani dalili daga Alkur'ani ko Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda muka yi dogon bayani akan wannan aya tana nuna hadarin mutum ya yi magana ya jingina wa Allah ba tare da ilimi ba, babban hadari ne. Allah madaukakin sarki ya ce Allah ne ya yi musu izini su faɗi wannan, izinin Ubangiji shi ne samun dalili daga Alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba a samu wannan ba, to ba a samu izini daga Allah ba. Am alallahi tafsirun, ko kuma Allah kuke wa kage duk magana da za a jingina ta da ta shafi hukunci zuwa ga Allah ko manzonsa, za a jingina ta zuwa ga wani abu a ce halal ko haram ba tare da hujja daga Allah da manzonsa ba, ko kage ne. To shi ne da Allah ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu, ko dai wannan ko wannan, ko da izini ko kuma kage kuke yi. To shi ne Allah ya ce wa ma bannu allazina yaftaruna ala allahi al-kadhiba yawmal qiyama, sai abin ya tsaya akan batun kage, dan tabbas waɗanda suke yin wannan ba su da hujja daga Alkur'ani ko Sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam. Dan haka abin da ya rage shi ne batun kage. Sai Allah ya ce to me yayi tsammanin waɗanda suke kage su jingina wa Allah ranar gobe kiyama? Lalle in ba dan suna da ta kankancewa da cewa abinda suke yi din nan kamar ba laifi suke yi ba za su yi ba, da suna da yaƙinin cewa abinda suke yi gagarumin laifi suke yi da ba su yi ba, da suna jin cewa akwai ranar da Allah zai cafke su ya sakanka musu akan wannan mugun aiki da suke yi da ba su yi ba. To zaton da suke yi na cewa ko Allah bai san abinda suke yi ba, ko kuma a'a ba laifi ma suke yi ba, shi ya ja suke yin wannan. Shine yasa Allah ce wanda zato waɗannan da suke ƙarya suna jingina wa Allah, wanda zato suke yi ranar gobe kiyama. Inna Allaha lazu fadlin 'alan nas, Allah ma'abocin falala ne ga mutane. Allah yawa mutane falala ta hanyar saukar da Alkur'ani, ta hanyar aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta hanyar wato aiko musu da wannan addini na musulunci, dama musu da wannan addini na musulunci. Falala ce babba wacce da ita ya kamata su yi farin ciki, kamar yadda ya faɗa a ayar da take baya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Wannan falalar ta addini, falala ta Alkur'ani, falala ta musulunci, ita ce abinda ya kamata su yi tunkaho da ita, su yi farin ciki da ita, su nuna haba haba da ita. Amma ba haka suka yi ba, sai suka saki, suka watsar, suka kama wasu abubuwa. Gashi kuma Allah mai falala ne ga mutane, walakinna aktharuhum, sai dai yawa yawancinsu na yashkuru, da dama daga cikin mutane ba sa godewa falalar da Allah ya musu ta hanyar yin aikin da Allah madaukakin sarki ya nema su yi, ta hanyar barin abin da Allah madaukakin sarki ya ce su bari. Haka nan cikin arzikin da Allah yake ba su a nan duniya, ba kowa bane yake godiya akan arzikin da Allah ya bashi, ta hanyar ya aikata abin da Allah yake so da dukiyarsa, ta hanyar ya guji almubazzaranci da dukiyarsa, ya guji aikata abin da zai jawo masa fushin Allah da dukiyarsa, ba kowa bane yake wani yawayawaici, ba su damu da su kula da wannan ba, ko kuma ba su damu su nuna ni'imar Allah da ya musu a jikinsu ba, ko a abincinsu, ko a tufafinsu, ko a na iyalansu, ko a na waɗanda suke kusa da su. Domin Allah yana san idan ya baka ni'ima ya ga alamar ni'imar tare da kai. Inna Allaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yura athara ni'matihi alayhi. Allah yana san idan yayi wa bawansa ni'ima a ga alamar ni'imar tare da shi, kamar yadda ya tabbata a hadisin Auf ibn Malik ibn Nadda, yana ba da labari ne game da mahaifinsa, yace ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin wata kama mara kyan gani, cikin datti da kazanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi hal laka malu, kai ko Allah ya hore maka dukiya? Yace kwarai. yace min ayyin mal wace dukiya ce Allah ya baka yace min kullin mal min al-ibli wal raqib wal khayl wal ghanam Allah ya hore min kowace irin dukiya Allah ya hore min dukiya ta raquma ya hore min ta bayi ta dawakai ta kananan dabbobi duk Allah ya bani shine manzo Allah ya yakan bi irin shigar da yi ba kan gani cikin da shi da kazanta shine manzo Allah ya ce idza ataka Allahu malan falyura alayka in Allah ya baka dukiya aga alamar dukiyar tare da aga alamar dukiyar tare to rashin wato amfani da dukiyar da Allah zai baka ka zauna cikin ta ka zauna cikin kazanta baka taimaka ba kowa da dukiyar ba wannan shi kansa baya shi kansa alama ce ta cewa mutum baya godewa Allah ni'imar da Allah ya masa shi yasa yake walakin asfarahum la yashkuruna sai dai yawayawancin mutane ba sa yi wa Allah godiya wallahi ta tuba
وما تقول في شأن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من قال ذروة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
الله يشوى ما تقول في شأنك kuma babu wani sha'ani da za ka kasance a ciki ya rasulullah wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma babu wani alqur'ani wani abu na alqur'ani da za ka karanta a cikin wani yanayi ko wani hali da kake ciki wala ta'maluna min amali kuma babu wani aiki da za ku yi ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam illa kunna alaikum shuhuda ba ce mun zama masu shaida akan aikin da kuke yi إذ تفيدون فيه يعني كنت يكون قاوة شكو ولا أي وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما باب وانا أبو ديك يقولوا لك أبن جدك فتنك شنقى يرد مية أشكين قتال هو أشكين سماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر هو ما في كنك أنت الحكا هو ما في جرمال الحكا إلا في كتاب مبين فأشينا نفق تشكين لتاك مبين Allah madaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna masa irin ikonsa da cikakken sanin sa wanda yake kewaye komai da kewaye duk ayyukan da bayi suke ciki Allah yana nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wannan gwagwarmaya da kake yi da gwagwarmaya da al'ummarka take yi da gwagwarmaya da makiyanka suke yi makiyan al'ummarka Allah duk ya san abin da suke yi babu wani abu da yake koyuwa gare shi karami ne ko babba kuma abu ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi tuntuni yana nan cikin ilimin Allah Allah ya san da shi sannan kuma yana nan rubuci a gurin Ubangiji don haka ka kwantar da hankalinka Allah madaukakin sarki ba zai tozarta ka ba zai tozarta al'ummar ka ba matukar su rike gaskiya wa ma taqulu fi sha'ni kowane irin sha'ani kike ciki kowane irin lamari kike ciki kowane hali kike ciki wa ma tatlu minhu min qur'ani Allah ya kawo maganar sha'ani sha'anin nan halin nan ya koshi duk wani yanayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki sawa'un yanayi ne na dadi ko rashin dadi sawa'un yanayi ne na ibada ko na yin na hutawa kowane irin yanayi ya shiga cikin kalmar min sha wa ma takunu fi sha'ani sannan sai Allah ya ce wa ma tatlu minhu min qur'ani aka yi batun karatun alqur'ani karatun wani abu na alqur'ani bayan an fada abinda ya koyi karatun qur'ani din dan a nuna muhimmanci shi karatun qur'ani dan a fito da matsayinsa daga cikin ayyukan da bawa yake wato daga cikin duk ayyukan da kake da fatita shin da kake Allah yana sani yana kuma gani haka nan abin da kake karantawa mutane da alqur'ani kana musu wa'azi da shi kana karantar da su kana jan hankalinsu da shi da wanda kake karantawa yayin da kake bautawa Allah duk Allah madaukakin sarki ya san da wannan haka nan ku ba al'ummarsa irin ayyukan da kuke yi gaba daya shi fadin ku gaba daya kobar mai ku gaba daya Allah madaukakin sarki ya san wannan ya idtu fi du da fi yayin da kuke kutsawa a cikin ayyuka yayin da kuke sa kanku cikin wannan ayyukan kuna yi ba ji ba gani Allah ya san abin da kake yi. Akwai kwantar da hankali a cikin wannan mutum. Bayan Allah ya yi magana da irin gwagwarmayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sha, ya yi ta fama da ita, da irin kalubalen da ya ta fuskanta, da irin tambayoyi na izgili da ya ta fuskanta daga abokan gaba. Shi ne Allah ke kwantar masa da hankali. Cewa wannan gwagwarmaya da kake yi Allah ya san. Kuma abu ne wanda yake a cikin ilimin Allah, dama ya riga ya gudana, kuma a rubuce yake a gurin Ubangiji. Haka nan al'ummarka ita ma duk abin da take yi Allah maɗaukakin sarki ya kawo abin a sigar, wato a sigar mudari, wala ta'maluna min amali, wato dan ya nuna istimrarin hukuncin. Hukunci ne mai togewa, hukunci ne mai zarcewa a kowane zamani, a kowane lokaci. Duk gwagwarmayar da al'umma za ta shiga ciki da aikin da za ta yi, sawa'un wanda yake mai kyau ne ko mara kyau, Allah maɗaukakin sarki ya sani lokacin da ake tsutsawa cikin wannan aiki. Shi ne ya ce wa ma ya'zubu an rabbika, babu wani abin da yake ɓuya daga Ubangijinka. Min mithqali dharratin, wanda yake kwatankwacin ƙwayar komayya, fil ardi wala fis sama'i, a cikin ƙasa yake ko ko a cikin sararin samaniya yake. Wala asghara min zalika, ko ƙasa da ƙwayar komayya, wala akbara, ko sama da ƙwayar komayya, babba ko ƙarami, ko min girmansa ko min ƙanƙantarsa. Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta shi a cikin littafi, illa fi kitabin mubin, ba shi yana nan cikin littafi mabayyani. Allah maɗaukakin sarki ya sani, sannan kuma ya rubuta, don haka babu wani abin da yake koye masa, babu abin da yake kuɓuce masa. Allah ya ci gaba da cewa,
ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahum al-bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, لا تبدين لكلمات الله, ذلك هو الفوز العظيم.
To bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi waccan aya da muka fassara, wacce take nuna cewa mutum ya bauta wa Allah kamar yana ganin shi. An ta'budu Allaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara, duk abin da kake yi yana gani. Ka kusanci Allah, ka bauta masa, ka yi abin da zai samu maka yarda Allah. To shine sai yake faɗan matsayin waɗanda suka karɓi wannan kira nashi, suke bauta wa Allah kamar suna ganin shi. Ya ce ala, ku saurara, ku ba da hankali. Inna awliya Allahi, lalle waliyan Allah, lalle masoya Allah, la khawfun alayhim, babu tsoro tattare da su, wala hum yahzanuna, kuma ba su baƙin ciki. Allazina amanu, sune waɗanda suka yi imani, wa kanu yattaquna, kuma suna kiyaye dokokin Ubangiji. Allah ce lahumul bushra fil hayati dunya, suna da albishir tun anan rayuwarsu ta duniya, wa fil akhira suna da albishir a ranar gobe kiyama. La tabdila li kalimatillah, kalmomin Allah, maganganun Allah babu abin da zai canza su. Zalika huwal fawzul azim, wannan shine rabo mai girma, shine rabo wanda yake mai girma daga Allah. Wannan aya ce mai girma wadda na san da yawa ana nan ana ta jira, akwai wata gila waɗanda suke sakir lissafa ayoyi, yaushe za a zo ala inna awliya Allah, kuma ba komai zai sa mutane su so a zukan ayan nan ba, sai dan a ji bayani daga bakin waɗanda ake arar bakin su, a ci masa abin nan, a ci masa albasa, ana cewa ba sa son waliyai. To ga kuma Allah ya faɗi waliyai al-Qur'ani. To ya za su yi idan suka zo kan wannan ayar tunda su ba sa son waliyai? Na san wasu suna so su zo su ji ya za su yi da ga wata aya za ta maka neman a wuya, mu kasa furzo ta, mu kasa haƙe ta. To babu shakka kanmu mun ji daɗin da Allah maɗaukakin sarki ya banmu da ranmu da lafiyar mu, har muka zo kan wannan aya. Domin har kullum a ji bayani daga wajen wanda abin ya shafa, ya fa a dinga aran bakinsa ana faɗar abin da ba shi ya faɗa. Allah ya faɗi waliyai a Al-Qur'ani, manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waliyai a hadisi. Don haka babu wani musulmin kirki ba zai ce bai imani da waliyai ba, in yace bai yadda akwai waliyai ba ko bai yadda da waliyan ba ko ya ci mutuncin waliyai, to zai iya bar musulunci gaba ɗaya, zai fita daga musulunci. La iyaka ita kalmar auliya din ce tana da fuska biyu, akwai auliya ullahi akwai auliya ushaifa. Allah ya faɗi auliya ullahi ala inna auliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ce wa qatilu auliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana ba'id. Wannan ta sa da jumawa ibnu taymiya ya rubuta littafin al-furqan baina auliya ar-rahman wa auliya ash-shaytan, littafi ta to kam ya rubuta dan yayi bayani tsakanin bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyai na shaytan. Waliyan Allah babu wanda yake inkara. A ƙarƙashin wannan aya za mu faɗi waliyan Allah yadda suka zo Alƙur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma mu faɗi bambance-bambance tsakaninsu da waliyan da ba mu yadda da su ba. Akwai bambance-bambance da yawa, za mu faɗi goma daga cikin tsakanin waliyan da muka yadda da su, su ne waɗanda Allah ya magana a cikin Alƙur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda mafi girmansu mafi ɗaukakarsu bayan annabawa da manzanni shi ne sayyidina Abubakar, shi ne shugaban waliyan duniya bayan annabawa da manzanni. Mu a aqidar mu ta Ahlus Sunna haka tace, kuma mun yarda da haka. Za mu yi bayani akan menene waliyai a cikin Alkur'ani kamar yadda ya zo a wannan aya da kuma ainihin a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, da kuma bambanci da yake tsakanin waliyi a Alkur'ani da hadisi da kuma waliyi a aqidar da sufanci. Imam al-Tabari Sheikh al-Mufassiri na mu fara ta kanta don ya ba mu tafsirin wannan aya. Imam al-Tabari mun sha faɗa shi ne farkon wanda ya fara tara tafsiri guri guda, ya rasu shekarar hijira tana 310. Ga abinda yake faɗa ƙarƙashin wannan aya, ya ce abinda yake daidai wajen fassara wannan aya shi ne al-waliyu huwa man kana bisifati allati wasafahu Allah biha, waliyi shine wanda yake da sifan nan da Allah ya faɗa, shine wanda amana wattaqa, yake da imani kuma yana tsoron Allah, kamar yadda Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun. Wanda ita ce magana da ita ce waliyai su ne waɗanda, walittakan nan ta ɓangare biyu ce, jibintan nan ta ɓangare guda biyu, Allah maɗaukakin sarki shi ne waliyul ladina amanu, shi ne yake jibintar waɗanda suka yi imani, shi yake jibintar duk wani mumini mai tsoron Allah, yake kulawa da shi, yake ba shi nasara, yake ba shi agaji. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur, Allah shi ne yake jibintar waɗanda suka yi imani, yana fitar da su daga duffai na kafirci da shirka da bid'a zuwa ga haske na tauhidi. Allah yana cewa sun baje Allah ta'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun innahum lam yughnu 'anka min Allah shay'an wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul mu'minin. Allah yace sannan muka sanya ka akan shari'a ta daga wannan al'amari, dan haka sai ka bi ta sau da kafa, kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi, ba za su wadatar maka da komai ba a gurin Allah, kuma lalle azzalimai tashin su majibinta tashi ne, Allah kuma shi ne majibincin mumini. Wannan shi ne wilaya ta Ubangiji ga bawa, shi ma bawa yana da muwalati zuwa ga Ubangijinsa, muwalatin bawa zuwa ga Ubangijinsa shi ne ya so Allah, ya so manzansa sallallahu alaihi wasallam, ya taimakawa addinin Allah. Wannan shi ne muwalatin da bawa zai yi ya zama waliyi na Ubangiji. Allazina amanu ashaddu hubban lillah, kamar yadda Allah ya ce waɗanda suka yi imani sun fi kowa sun fi tsananin san so ga Ubangiji, don haka in suka so Allah suka taimakawa addinin Allah, su ma Allah zai girmama su ya so su ya ba su nasara. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, har idan kun taimakawa addinin Allah, Allah zai taimaka muku kuma ya kafe dukkan ku akan gaskiya. Don haka walittaka ba haja bace da iyaye suke gadarwa da ƴaƴansu, ba gadan walittaka yake, imani da takawa su ne tafarkin samun walita. Mafi girman hadisi da ya zo a kan sha'anin waliyai shi ne hadisin Abu Huraira wanda Bukhari ya rawaito, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. النبي صلى الله عليه وسلم يجي قاشا بند الله يجي قاما يجي دوا ليجا ييقابا دمسوين ولينا to ina masa shedar fito na fito mai yaki kuma babu abinda bawana ya kusance ni da shi abinda na fi so sama da abinda na farlanta masa yayi abinda Allah ya farlanta masa na farilla sannan yace bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikin nafil ilu har sai na so shi idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi in zama ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake jimka da shi in zama kafarsa da yake tafiya da ita kuma wallahi wallahi tabbaci hakika idan ya tambaye ni zan ansa masa in ya roke ni zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi yace ban yi kai kawo wajen wani abin da zan aikatawa ba kamar yadda na yi kai kawo wajen karɓar ran bawa na mumini wato yana karɓar ranka shi kuma yana kin ina abin nan ina kin saba ina kin in saba masa in sa maka abin da zai sa maka bakin ciki a ranka. Wannan hadisi ma'anarsa a gurin musulmi gaba daya malaman musulmi qa'ibatan gaba daya malaman musulmi kamar yadda Ibn Rajab al-Hanbali yake faɗa a cikin littafin sa al-ulum wal hikam ko jami'ul ulum wal hikam sharhi al-arba'un an-nawawiyya da yake yake cewa ma'anar wannan hadisi dukkan da zuciyar bawa ta cika da ganin girman Ubangiji wannan girma na Ubangiji zai kore zai share dukkan wani abu da zai tsarsu a zuciyar bawa wanda ba Allah zama da bawa baya da wani rabo ko wani kaso a zuciyarsa wanda ba na Allah san zuciyarsa baya da rabo baya da wata irada sai iradar abinda Ubangijinsa yake nufi abinda Ubangijinsa yake nema a wajensa. To a wannan lokaci duk sanda bawa zai fitar zai furta bakinsa zai bude fatar bakinsa yayi magana to zai faɗi abin da yake alkhairi abin da zai yarda da Ubangiji ba zai yi motsi ba sai da umarnin Ubangiji ba zai yi magana ba sai da abin da Allah ya yarda da shi yake so ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yarda da shi ba zai ga komai ba sai abin da Allah ya yarda da gani ba zai jinki wani abu ba sai abin da Allah ya yarda ya kama. Wannan shine ma'anar kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa rijluhu allati yamshi biha har zuwa ƙarshen hadisin. Ibn Rajab al-Hanbali yace wa man ashara ila ghairi zalika wanda tuki ba wannan hadisin wata ma'ana ba wannan ba fa inna ma yushiru ila al-ilhadi yana nuni ne zuwa ga ilhadi fantarewa da karkacewa da kangarewa Ubangiji min al-hululi wal ittihadi aqidar hululu cewa Allah na sauka jikin mutum ko aqidar ittihadi cewa Allah da wani za su iya hadewa su zama abu daya to wallahu wa rasuluhu bari'an min kulli wannan aqida ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah don haka hadisin shi ya fassara kansa bawa idan ya kusanci Allah da farilla sannan ya kusanci Allah da nafilu to sai Allah ya so shi san Ubangiji da zai masa shi ne zai sa shi ba zai yi motsi ba sai cikin yarda duk abin da zai yi shi ne a ƙarshen yarda Allah shi kuma Allah zai satanka masa akan wannan dukkan abin da zai roki Allah zai ba shi saboda wannan hadisi ya nuna mana turbar da mutum zai kama in yana so ya zama waliyi a musulunci shi ne ya kiyaye farillai ya yi kwaɗayi ya kwaɗaitar da kansa akan aikata nafilu. Nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi qudsi yayi bayanin samara sakamako kyakkyawa da mutum zai samu a karkashin bin wannan tafarki shine Allah madaukakin sarki ya datar da bawansa ya kasance dukkanin gabbansa suna aikata abinda Allah yake so ya kasance babu abinda zai yi masa yake da sauki a gurin sa irin abinda yake yarda ce ga Ubangiji da abinda yake soyayya ce ga Ubangiji Allah ya tsare masa gabbansa ba zai shiga cikin abinda Allah baya so ba ba zai saurari abinda Allah baya so ba ba zai ga abinda Allah baya so ya ji ba zai ga abinda Allah baya so ya ji ba ba zai taba abinda yake bai halal ba halal din sa ba ba zai yi tafiya ko yunkuri cikin abinda yake barna ne da kafafuwansa ba wannan ita ce hanyar da ake samun walittaka aikin farilla aikin lafiyar imani da takawa su ne aikin da abinda zai baka walittaka ba wai a ga wasu abubuwa na ban mamaki tattare da kai ba a ga kana tafiya a kan iska a ga kana tsuntsu a sama a ga kana cin kayan itatuwan da babu shi a ƙasar ku kullum kai za ka miƙa hannu ka tsebo a wata ƙasa ka ci wannan ba shi ne walittaka ba wannan ba ita ce alamar da take nuna mutum waliyi ba ne in aka duba Qurtubi tafsirin Qurtubi tafsiri ne sananne kuma mutane malamai suna karanta shi musamman a nan ƙasar a cikin suratul baqara a ƙarƙashin tafsirin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake magana akan halittar annabi adam da sauƙar da shi kullu lil mala'ikati tasjudu li adam fa sajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana min al-kafirin daga wannan aya inda yake tafsirin ta a ƙarƙashin wannan tafsiri yake cewa malaman mu Allah ya ji kansu da rahama suna cewa wa man azhara Allah ala yadayhi mimman laysa bi nabiyyin karamatin wa khawariq lil adad falaysa zalika dallan ala wilayatihi yace wanda Allah madaukakin sarki ya nuna wasu abubuwa na karama ko wasu abubuwa da suka keta al'ada ba a saba ganin su ba a hannunsa mutumin nan kuma ba annabi bane malam yace malamai sun gaya mana cewa wannan ba alama bace da take nuna shi waliyi abinda yace kenan yace dan an gan shi yayi wannan kada a zaci alama ce da take nuna shi waliyi khilafan li ba'd as-sufiyyati war-rafida yace sabanin abinda wasu sufa yake ke gani ko kuma shi'a haisu qalu inda su waɗannan suke cewa inna zalika yadullu ala annahu waliyyu wai in ya ga an ga haka tare da shi alama ce da take nuna shi waliyyu wai da shi ba waliyyu bane da Allah ba zai bayyana wannan abun a hannunsa ba bayyanar abun a hannunsa alama ce da take nuna mana su waliyyu malam yake mu kuma dalilin mu anan shine sanin wane waliyyu ne abu ne da ba zai inganta ba illa ba'da ilmi bi annahu yamutu mu'mina sai kafin cewa zai mutu mu'mini in ba mu san mutum zai mutu mu'mini ba ya za mu iya yanke magana cewa waliyi ne dan kawai mun ga wasu abubuwa da saddaban kawai sai mu ce waliyi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi irin matsayi da Allah madaukakin sarki zai fito da waɗannan waliyai a cikin sa a ranar gobe kiyama da annabawa za su dinga mamaki sun ga waɗannan bayan Allah Nasa'i da Ibn Hibban sun rawaito hadisi sahihi daga Abu Hurairah da Allah kara masa yarda ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce inna min ibadillahi ibadan laysu bi anbiya yaqbiduhum al-anbiya wa shuhada Allah yana da wasu bayi na musamman waɗanda su ba annaba bane amma annabawa su kansu suna mamakin abin da suka samu na alheri suna da gobe kiyama kila aka ce da ya rabu da manzo Allah man hum la'allana nusibbu na bai suka ce suwaye waɗannan dan mu ma mu so su kana hu qaumu ce wasu mutane ne tahabbu bi nurillahi hasken ubangiji ya sa ka zama masoya juna hasken ubangiji shine alqur'ani da musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya hada su min gairi alqur'ani ba wani abin nan zumunci na haihuwa ba ya hada su wala ansabi ko na nasaba ba su hada tarayya ba ba su hada dangantaka ta uwa ta bangaren uwa ko ta bangaren uba ba wujuhuhum nurun fuskar su ta haske take yi alama nabira min nurin akan minbarurruka na haske la yakhafuna idha khafa an-nas lokacin da mutane suke cikin firgici da tsoro su ba ta cikin wannan firgici ولا يحزنون اذا حزن الناس لوكacin da mutane suke bakin ciki su ba sa mutane ne wanda ba kowa kowa ba ba sa su ba wanawazi'ul qaba'il daga dandazan kabilu daban-daban kabilu daban-daban za su su ba ran kabila daya ba lam tasin bainahum arhamun mutaqarib babu wani zumin ubinnan kusanci na dangantaka ta haihuwa da ta hada yahabu fillahi wa tasafu sun hada kansu ma saboda Allah sun so junan su saboda Allah kaga tun daga nan zaka fahimci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun cika wannan sifa daga kabilu daban-daban ba zumunci na haihuwa ya hada su ba ba ta bangaren uwa ba ba ta bangaren uba ba addinin Allah shi ya hada su suka so junan su saboda Allah suka hada kansu kan addinin Allah daga kabilu daban-daban يَذَعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ الله رانا غوبا قيامه زي سا اجي مسو من بري دبن دبن نحكي يجي فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا الله يسني فسكوكين سسني حكي تفافن سن تفافن دا زاسو سكا هر الى يوم حكي يفزع الناس يوم القيامه ولا ينسون متاني a ranar gobe kiyama za su shiga cikin firgici da tsoro su kuma waɗannan ba za su firgita ba wa hum awliya'ullahi waɗannan su ne masoya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro tattare da su ba su bakin ciki waɗannan su ne waliyai ƙarshen waliyi a duniya shi ne ƙarshen mumini taqiyyi da zai bar duniya gwargwadon imaninka gwargwadon walittakarka wanda ya fi kowa imani da taqwa sai fi kowa zama waliya gurin Allah inna akramakum inda Allah atqakum wannan ita ce martabar da take kowace martaba a gurin Allah annaba abin nan sayyidina abubakar shi ne atqa hadhihi al-umma ba'da an-nabiyina wal-mursalin bayan annaba da manzanni sayyidina abubakar shi ne atqa hadhihi al-umma shi ne Allah yake ta wasa ya jannabu hal atqa atqa din nan shi ne sayyidina abubakar alladhi yu'ti malahu ya tazakka babu wanda ya fitar da dukiyarsa ya ciyar da ita wajen ɗaukaka addini a Makka kafin ai hijira sayyidina Abubakar shine na farko wannan aya kuma makkiya ce saboda haka abinda ai shi a suke cewa ai sayyidina Ali ake nufi sun yi wauta wajen fahimtar alqur'ani ayar na farko makkiya ce sayyidina Ali lokacin ana maka yaro ne karami bai yi ba kudin babare har ya ciyar ce shi ake nufi da wannan aya sannan kuma a wancan lokaci ma shi ake tallafawa shi ake ciyarwa ba shi yake ciyarwa ba wannan kuma da Allah yake magana akan sa yuti malahu ya tazakka sannan Allah ya sifanta shi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani ne yayi masa wani abu bai yake sakan kama yana yi ne illa ibtiza wa wajhi rabbihil a'la sayyidina ali a wannan lokacin a karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kamata a taimaka wa abu sa'id a taimaka masa a ɗauki wasu daga cikin ƴaƴansa sayyidina Ali ya ɗauki ɗansa a sayyidina Abbas ya ɗauki ɗansa Asif shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki Ali yana kula da shi kaga shi ne shi a wannan lokaci shi ake taimakawa ba shi ke tallafawa ba to kuma saboda rashin fahimta abu a ce wai ayar nan shi ake nufi shi ne atika don haka tunda shi ne atika shi ya kamata ya zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan rashin fahimta alqur'ani ne da rashin sanin tarihi wannan shine wali allazina amanu wa kanu yattaqun fa bi qadri al-iman wa bi qadri al-taqwa yunalu al-wilayata inda Allah gargwadon imani gargwadon tsoron Allah kake samu walittaka a gurin Allah idan kuma Allah madaukakin sarki ya san shine ya san huwa alamu zai malittaka shine ya san waye yake da takawar kaga baka da iko ka ce wani shine wali in ba waɗanda Allah ya yi wa shaida ba irin sayyidina Abubakar da sauran sahabbai gaba ɗaya ba ka da ikon ka nuna wani ka ce wannan wani kawai ka yi wa mumini kyakkyawan zato duk wani mumini da ka sani zahirin sa yana nuna ka ɗauka a zahirin sa yana nuna masoyin Allah ne don haka kana fata ya zama cikin masoya Allah amma ba ka da abin da za ka faɗa kan ka nuna wani ka ce wannan shine wali kamar ka ce wannan shine yake da imani da tsoron Allah wanda kuma wani abu ne a zuciya kamar yadda manzo Allah ya ce at-taqwa hahuna waye zai iya tsaga zuciya ya ga takawar wani sai ce shi wali ne har a shiga masa wasu abubuwa da bai kamata ba wannan shine wali a alqur'ani shine kuma wali da sunna tayi bayani sai kuma waliyi a gurin waɗanda ake ke da husuma da su ake ja da su ake cewa ba mu yarda da yadda su suka fahimci waliyi ba. In mun ji yadda Allah ya sifanta waliyi a Al-Qur'ani allazina amanu wa kanu yattaqun, to mun ji su kuma ya kuke sifanta waliyi. Wannan shi zai fara babu bambanci tsakanin waliyi walittaka a wajenmu da walittaka a wajen in aka karanta a jawahirin ma'ani juz'i na biyu shafi na 76 ga shi na zo da shi amma ba sai na buɗa ba a ciki in kuma kuna so in buɗa su to kat dan kada wani ya karya samu yana magana akan wali. Akwai wani Abul Abbas al-Marsi, ɗaya ne daga cikin zuhadu mutumin Marsiya ne, Marsiya cikin Andalus ne, amma ya zo ya zauna a Masar ya lizinci Abul Hasan al-Shaghali mai tariƙa Shaghaliya. To akwai wata magana da ake da aka ce ya faɗa, ya ce law kushifa an haqiqatul waliyyi la ubida, da za a fito a yi bayanin haƙiƙan wane ne waliyi mutane sai sun bauta masa. To aka yi tambaya aka ce to yaya wannan magana mai take nufi, to shine sheikh yake bada amsa, yake cewa haƙiƙatul waliyyi, haƙiƙanin waliyyi, annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariyya, ana tuɓe masa dukkanin sifofinsa na ɗan adam. Zai zama ba ɗan adam ba ne, me zai zama? Ya ce wa yata halla bil akhlaqil ilahiyya, zai zama ɗabi'u irin na Ubangiji shi gaba ɗaya zai ado da su, zahiran wa batinin, a zahirinsa da batininsa, a zahirinsa da batininsa. Ya ce wannan ita ce yasa Abul Abbas al-Marsi ya ce da an nuna waliyi yadda yake sai a bauta masa, don za a gan shi kamar Allah ɗin. To wannan shine waliyi a makomi, kuma haka in ka duba ba wai a wannan littafin ba, da tafai da dama ko da dama daga cikinsu Abul Fayd al-Manufi Mahmud ibn Umar a cikin littafinsa Jamharatul Awliya irin maganar da yake nan. Haka nan Ali ibn Muhammad al-Sharif al-Durjani a cikin littafinsa At-Ta'rifat irin maganar da yake nan. To kaga ashe waliyin da mu muke magana a kansa daban, waliyin da su suke magana a kansa daban. Muna mu allazina amanu, su kuma man suliba minhu jami'u sifatil bashariyya, da ba an tuɓe shi daga tabi'u daga sifofi na ɗan adam, wa tahalla bil akhlaqil ilahiyya zahiran wa batinan. To ga bambance bambance guda goma da zan faɗa. Na farko a tasu aqidar waliyyi yana rikida, ya fito a kama daban-daban kuma ya bayyana a gurare daban-daban a lokaci. In aka duba at-tabaqatul kubra ta Abdul Wahhab al-Sha'rani juz'in na biyu shafi na 78 a tarjamar Sheikh Hussein Abu Ali, ɗaya daga cikin waliyan littafin, sai yake ce mana kana hadha ash-shaykh minkum man al-arifin, shi wannan sheikh yana daga cikin masana Allah masu kamala, wa ashabi dawa'ir yana daga cikin masu da'ira daban-daban, wa kana kathira at-tadawurat yana rikida da yawa da yawa, tadkhulu alayhi ba'd al-awqat fatajiduhu jundiyya, wani lokaci ka shiga sai ka ganshi a ci, ka ganshi kawai dan sanda ne ko sojoji kos za ka ganshi, ce kuma ta da kudu ba ta jidu hu sabu'a, wani lokaci in ka shiga sai ka ga kawai zai, kuma ta da kudu wani lokaci kuma ka shiga wajen sa fata jidu hu filan sai ka ganshi giwa, kuma ta da kudu fata jidu hu sabiyan wani lokaci kuma sai ka ganshi yaro kankan, wannan kamala kake ba. Ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafin at-tabaqatush-shafi'i, malamai sun san shi, ina faɗar Shafi'i ina faɗar littafi, don da irin wannan tattaunawa ne za a fahimci ina ne aka samu sabani sai za a dinki shi ko idan muka gane waɗannan su suka samu wannan sabani duk muka ce a to wannan duk mun watsar ba kai ya hadu ba to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai ba ka san wali kai kuma ba ai ba a barka kai bayanin wani wali ne kake kai baka da shi ba amma in kai bayani abokin husuma yake a ni ba irin wannan waliyan ba da shi to amma in ba gane ba sai a zo a ce kai baka san wali kai kuma ba ai ba a barka kai bayanin wani wali ne kake kai baka da shi ba amma in kai bayani abokin husuma yake a ni ba irin wannan waliyan ba da shi kai ya to shi yasa muke fada ba wai tone-tone ba ne muna so ne a gane ina cutar take ai likita ba zai yi maka magani ba sai a binciko cutar bai kamata mu rufe kanmu a cikin yashi ba ko mu dau matsalar mu ce mu koye ta a ƙarƙashin kata ba za ta yi ba yace wa qad waqa'at tabaddulu li jama'ati kaseeratan min al-awliya yace da dama daga cikin waliyai sun samu rikida iri-iri yace kamar akwai wani kadhibul ban shi wali ne wannan suna sufi ne da har yakan yi tsirara gaban mutane kamar yadda ibnul mulakkin a cikin tabaqatul awliya in aka duba tabaqatul awliya ta ibnul mulakkin shafi na 437 ya kawo tarihin shi qatibul ban saboda walittaka tsirara yake yi gaban mutane yace to yakan rikida wa sayyidi husayn abu ali shi ma yakan yi rikida wa sayyidi ibrahim ad-dasuqi al-misri wani ba masari ne shi ma yana rikida haka nan sayyidi abdul qadir al-dashtuti ba abdul qadir al-jilali ba al-dashtuti shi mutumin masar ne wancan jilali mutumin bagdad shi ma yana rikida sai ya bada misali yace wata rana shi wannan na karshe din abin nan kai ibrahim sayyidi ibrahim yayi sallar juma'a yayi wa mutane kuma sallar juma'a a ranar a garuruwa 50 a ranar garuruwa 50 sai musu sallar juma'a wannan ana fadar karamomin su ne qala shi abdul wahab ash-sha'rani ya ci gaba da ba da labari yace wa akbara jama'atun mimman safara ma'a sultan qaid bai akwai irin cikin sarakunan mamalikin nan na jarakita na turkawa da aka yi a masa ya yarda da tufanci sosai wata rana wai sai yayi tafiya kafin yayi tafiya ya bar masa ya zo ya nemi izinin abdul qadir al-dashtuti kan cewa zai yi tafiya a bashi izini a sa masa albarka wannan sarki ba saraki da yayi tafiya ya shiga garin halaf a cikin siriya ne yana shiga garin sai ya je ya samu wannan abdul qadir al-dashtuti da ya nemi izinin sa a masar sai ya zo ya same shi baya da lafiya a wata zawiya a kwance mutane sun kewaye shi sai mutanen nan suka ce inna shaykha lahu huna nahwa sanatin da'ifu la yastati'u al-mashy suka ce kaga malam anan shekara guda a wannan zawiyar baya ko iya tafiya baya da lafiya shi kuma can a masar ya nemi izinin sa da zai zo hala a kuma can ya bar shi wata tsaye da ya wuce lafiya dau amma kuma ya zo ya same shekara ɗaya a kwance a halin baya da lafiya to shi ne abdul wahab ash-sha'rani sai ya tambayi malamin sa ali al-khawwas za ku ji waɗannan sunayen suna ana amfani da su a nan daga irin waɗannan littafin aka samu su ai ali al-khawwas malamin abdul wahab ash-sha'rani ne sai ya ce sai shi abdul wahab ash-sha'rani sai ya ce masa to idan waliyin zai rikida gidi ya zama jiki daban-daban a guri guda da a gurare daban-daban a lokaci daya shin in jikin nan yayi laifuffuka ko yayi ayyukan lada za a tara laifuffukan a ce kowane laifi a zaman kansa yake ko kuma kowane aikin lada da zai zaman kansa yake yanzu kamar wancan da ya sallah juma'a a gari 50 a rana daya za a bashi ladan sallar juma'a 50 ne to shine sai shi auliyul qawwas ya ba shi ansa yace yu'aqabu wa yusabu bi kulli fi'lin sadara min jami'i tilka suwari yace za a kama shi ko a bashi lada akan duk ayyukan da wannan surorin suka yi wannan jikunan da ya bayyana da su walau balagat alf sura ko da sun kai 1000 lahu ajruha wa alayhi wazruha abinda yayi na laifi na lada yana da shi abinda yayi na zunubi yana da shi Suyuɗi, dalalin duniya Suyuɗi, san mutum ne yana da kwashe-kwashe Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-hawil al-fatawi yana da wata risala in ana so a je a duba sunanta al-munjali fi taqawwur al-wali al-munjali fi taqawwur al-wali wato yayi ta ne dan ya nuna cewa wali yana da gida ya zama daban-daban har ya kawo da sigogi bayan ya kai irin waɗannan kisoshi a asali tambaya ce aka yi masa wani mutum biyu ne suka rantse kowa ya rantse a daren ya ce wani wali wani a gidansa ya fanta to waye za a lizin tsayawa ya yi rantsuwa cewa in ƙarya yake saki ya hau kansa matarsa ta saku to waye daga cikinsu matarsa za su a rana ɗaya a dare ɗaya wali ɗaya sun ce kowa yake a gidansa ya kwana to shi ne wa aka tambayi siyuɗi shi ne siyuɗi ya ce ba wanda matarsa ta saku kuma duk sun faɗi gaskiya to shi ne ya rubuta wannan risalar al-mujalli fi taqawwurul wali to kaga bambanci na farko kenan mu ba mu yadda wali yana rikida haka ba sannan abu na biyu inda lokaci abinda waliyan sufanci suke tunaninsa a kwakwalwarsu gaskiya ne yana aukuwa ne a zahirin abinda yake wakana a rayuwarsu wato yanzu kana iya yin tunani ga kanan kayi fiffike ko ka tashi sama kayi tsuntsu kila ma ka je maka ka je madina ka dawo wannan tunanin kwakwalwarka zai iya baka wannan dan tunani ba ya da geji ba ya da limit ba abinda zai hana tunani ya yi ta yawo to in wali ne wannan to da gaske ne ya yi ɗin misali a cikin at-tabaqat sha'arani ya kawo a tarjamar Abdurrahman ibn Ishaq Abu Ali al-Jauhari wani babasari ya rasu shekarar hijira 320 ya ce wata rana ya je ya nitsa kansa cikin ruwa irin linkaya ɗin da ake a cikin ruwa shi wali ya je ya yi linkaya a ruwa yana linkaya wai sai ya bulla a Bagdada daga Masar sai ya gan shi ya bulla a Bagdada ya auri wata mace a nan Bagdada sun zauna shekara 6 da ita har sun haifi ƴaƴa sai ya dago kansa daga ruwan shi ne ya isa kana to shi ne da ya dago kansa sai ya je ya gaya wa mutane labari sai suka kiyaye cewa wannan ai ba zai yiwu ba daga sake garuwa kuma shi kenan duk wannan abin da ka faɗa sai ya faru ka bayyana a Bagdada ka yi aure ka yi wata shekara 6 ko haya fa to wai ana nan bayan wani lokaci matan nan da ya aura shi ne ta zo tana ta neman inda yake ta faso ɗayan tana neman har suka haɗu wai kuma har ya je ya yi wa malaman zamaninsa tambaya suka ce aurenku yana an aka duba littafin al-jawahir wa durr na Sha'arani ko littafin sa tabaqatul kubra akwai wannan bayani haka nan kissar al-Sheikh al-Kurdi wanda ita ma Abdul-Wahhab Sha'arani ne yake bamu labari a cikin tabaqatul kubra juz'i na 264 cewa Abdul-Qadir al-Kurdi ya zauna shekara wata shida yayi wato daga Masar yake to asalin sa mutumin Iraki ne amma ya zauna a Masar wai ya fita ya je Iraki kamar ganin gida ya yi wata shida ya dawo kuma dukkan lokacin tsakanin sallar al-asr da maghrib a tsakankanin sallar al-asr da maghrib ya je Iraki ya je ya zauna wata shida ya dawo kissar da tafi wannan ban mamaki kissar da take cikin asirrul akbar asirrul akbar wa nurul abhar na Sheikh Ibrahim inda yayi sallar shafa'i kafin ya tashi ya kawo tiri ya shiga ayyamul lah ya shiga halara ta Ubangiji ya shiga halara ta annabi, ya shiga halara ta cin tijjani a cikin shekaru miliyan 3,600 da ya farfado dukkanin sa tsakanin shafa'i da wutiri a cikin sirrul akbar. Za a ga wannan kissa, kun ga wannan ta fi tafi mamaki da wanda ya rufe kansa ya abu. To bambanci na biyu kenan, insha Allah gobe za mu tashi akan bambanci na uku.